wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa.
Mai sauraro, mun sake dawowa domin mu ci gaba da wannan hidima. Don haka ina maka gayyata da ka kasance cikin masu sauraro a shirin na yau, domin zaka samu ginuwa a ruhaniya, zaka samu ginuwa a jiki. Muna da fili domin wakoki a shirin na yau. Sa'annan Pastor Ishaya Bawa da Pastor Audu duka suna shirye a shirin domin su mana bayani ko kuwa su kawo mana albarku wanda mun shirya domin ka. Mai sauraro, sunana Ishaya Zakariya, ina maka maraba da sake saduwa da kai.
Wow. baki becin amana ba wanda ya ci amana ka amana kana ci amana dannuwa ya ruwa ya kamata dannuwa na ka tambaye ka kafa ya kamata dannuwa na ka tambaye ka kafa becin amana be bari ba Zaya mutu Yesu ya zo mecin amana be bare ba lele mecin amana Zaya mutu Yesu ya zo mecin
suna ta fama ku ga can cike mutana suna ta fama ku ga can cike mutana babu wanda zai dauki beli sa lele to me so ce amana
ya mutu Yesu ya zo mecin
babu wanda zai dauki
Suna
ta fama ku ga dan cin son hakura Suna ta fama ku ga dan cin son hakura Babu wanda zai dauki beli sa
lele
Domin sun ce amana
ya mutu Yesu ya zo
Babu wanda zai dauki beli sa
lele
Domin sun ce amana
ya mutu Yesu ya zo cin amana bebali ba
Sauraro barka da warhaka. Kana tare da Ishaya Bawa. Kan magana mu yau shine zaka ganshi. zaka ganshi. Darsin karatunmu Yohana Bishara sura 10 aya 9. Yohana Bishara sura 10 aya 9. Ayar Allah ta ce, ni ne kofa, idan kowanne mutum ya shiga ta wurina za ya tsira shi shiga kuma shi fita shi samu wurin kiwo. Allah ya albarkaci kalmansa. Za mu yi addu'a. Ka bishe mu da ruhunka mai tsarki yayin da muna tattauna kalmanka a daidai wannan sa'a ta sujada. Ka karbi sujadanmu, ka sa mana albarka cikin sunan Yesu mai cetonmu. Amin. Zaka ganshi. Wane ne nake cewa zaka ganshi? Yesu ya ce, ni ne hanya, ni ne gaskiya, ni ne rai. Shi ne zaka ganshi. Yohana Bishara sura 14 aya 6. Zaka ganshi. Zaka ganga wanda ya mutu ya tashi, mai iko akan mutuwa da kabari, yana kuma da rai na har abada. Roya ta Yohana sura 1 aya 18 ya faɗi wannan. Yesu Almasihu ya mutu, ya tashi, yana da iko akan mutuwa, yana da iko akan kabari. Zaka ganshi, zai zo, zaka ga wanda zai yi tashin matattu da bada lada ga mai bada gaskiya gare shi. Yohana Bishara sura 11 aya 25 zuwa 21. Shi ne tashin matattu, shi ne rai, shi ne gaskiya. Ina so ka sa kanka a cikin waɗanda za su ga Isa Almasihu. Wani irin gani ne kai za ka ga Yesu? Ka yi tunani a cikin rayuwanka. Don ayar Allah ta ce, yana zuwa kowanne ido za ya gan shi. Za ka gan shi a wani manufa ne? Za ka ga wanda yana ba da rai na har abada ga mutumin da ya yi rayuwa ya yi tafiya kamar yadda ya kamata. Za ka ga wanda ya sadakar da ransa, ya zo an giciye shi, an wulakanta shi, an tofa masa miyau, an yi mashi ba'a, ba'a irin wanda ba a iya ma barawo ba. Za ka gan shi sarkin sarakuna. Yohana Bishara sura 3 aya 36. Za ka ga wanda zuwansa tamrarin sama za su fado, sararin sama zai shude, sarakunan duniya da attajirai masu danna talakawa, mutane masu kasaita, masu yin abin da sun ga dama, hura hanci, masu ci da gumin waɗansu, masu danne hakkin makwabtansu da ‘yan uwansu, wannan za su ga Isa Almasihu. Ayar Allah tana tabbatar mana cewa za su gan shi. Me zai faru da sarakuna masu hura hanci? Za a wuce ana jiniya, sarkin sarakuna yana zuwa, wanda mulkinsa ba na ƙasa guda ba ne, ba na gunduma ɗaya ba ne, ba na gari ɗaya ko biyu ba ne. Mulki ne na sarkin sarakuna da Ubangijin Iyayengiji. Za ka gan shi ko ka shirya ko baka shirya ba, za ka gan shi. Idan lokaci ya yi yana zuwa, kaho za a busa ƙaran kaho zai gama dukkan duniya, har da matattu za su tashi, wanda su yi adalci tashi zuwa rai na har abada, wanda su yi mugunta kuma zuwa reni da ƙaskanci, wanda za su ce da na sai ne Allah ya kiyashe mu. Kai kamar mai sauraro da kana kiran kanka mai bi, wani shiri kake yi domin ka ga Isa Almasihu? Kakan yi buki sai ka shirya, za ka yi tafiya sai ka shirya, za ka je kasuwa sai ka shirya, zuwa taro sai ka shirya. Duk wani abin da kana yi a rayuwanka, kakan yi shi da kyakkyawan shiri. Amma tambayan shi ne, wani shiri kana yi domin zuwa Isa Almasihu? Za ka gan shi, ko ka gan shi ka tashi da farin ciki, ko ka gan shi kana da na sani? Rayuwanka ne zai nuna maka ɓangaren da kake. Ba wanda zai auna kai ce ga bangaren da kai zaka kasance. Rayuwanka da halinka da ayyukanka su ne za su nuna cewa ko kana wani bangare ne. Zaka ganshi wanda yana shirye yayin ma duniya shari'a. Zaka ganshi wanda yana a shirye zai bada sakamako, kowa zai karbi ladan aikin da yayi. Mace za ta karbi nata, miji zai karbi nasa, ya za su karbi nasu, pastoci za su karbi nasu, membobi za su karbi nasu, kowanne da yana rayuwa, ko da kana wani irin addini ne, ko kana wani irin dareka ne, za ka ga Isa al-Masihu yana zuwa ba da jimawa ba. In an jima za mu ganshi, haske zai gama dukkan duniya. Kafin zuwansa tamrarin sama za su fadi, kafin zuwansa annabci za su cika, amma annabci nan da suna cika mutane suna ji suna gani ba dauki mataki ba, ba dauki kuduri ba, har yaushe za ka yi sakaci a cikin rayuwanka? Dan uwa, za ka ga Isa al-Masihu sarkin sarakuna da ubangijin iyayen giji, za ka ga Yesu Kristi wanda zai zo da darajansa, wanda ka wulakanta shi, yanda ka dauki Yesu yau haka zai zama ka a karshen kwanaki. Irin daukan da ka dauki Yesu, in a wulakance ne, wulakancin naka ne. In ka dauke shi da gaske ne, shine ubangiji iyayen giji, wannan naka ne. Ka kasance da rai na har abada, zabin ka ne. Ka kasance a cikin jahannama na har abada, zabin ka ne. Ni dai abinda ina tabbatarwa shine zaka ganshi. Yesu ne hanya, shine gaskiya, shine rai. Yana sarrafa rayuwar wanda ya bada kansa a gare shi, yana sarrafa dangantakan shi da shi, yana bada ruhu mai tsarki domin ya tokare mai bi a cikin tafiyarsa. Agaji a kowane lokaci Yesu yana tanadawa, yaya ka kan karbe shi, wani irin manufa kana da shi zuwa gare shi? Yanda ka dauke shi, yanda na fada dazun nan, haka zai zama ka. Ka yarda, kada ka ce sai gobe ko jibi. Dauki mataki na shiri da gyara tun yau. Yanzu ne kana da zarafin, ba a yin shirin nan ko kuma ɗaukar mataki a kabari. Waɗansu sai ciwo ta rada su ta kwantar, suna juya hannu ba magana, suna so su tuba, suna so su gyara, ba abinda za su iya yi. Ka yarda kana da rai, ka gyara, ka sulhunta da Isa al-Masihu. Bari mu yi addu'a. Ka amsa godonmu da fatan mai ji, ka yarda mun ji mu aikata daidai da nufinka. Cikin sunan Yesu mai cetonmu, amen.
Kada ka zama ɗan kallo, ka shiga a dama da kai. Idan ko kana son kai girma a cikin rayuwarka, sa'ad da tsanin nasara aka jingina ta a bango, to ba rago yake hawa ba. Idan ka dubi rayuwa gaba ɗayanta, za ka ga cewa mutane da yawa suna hawan tsanin nasara a cikin rayuwarsu, amma wasu sun zama ‘yan kallo sai dai su tsaya suna kallo. To idan kai ka zama ɗan kallo ne kawai, ba za ka samu nasara a cikin rayuwarka ba. Idan muka je filin wasa, inda ‘yan wasa suke wasa, suna guje-guje, suna tsalle-tsalle, za ka gani mutane sun taru da yawa kewaye da filin, suna ihu, suna tafa masu. Amma za ka gani mutane ƙalilan ne kawai suke buga wannan wasar, kamar wasar ƙwallo. A duk lokaci za ka gani mutum 22 ne a cikin fili da kuma shi alƙalin wasa. To amma za ka gani mutane dubu-dubai sun biya domin su je su kalli waɗannan da suke wasan. Haka yake a rayuwarmu, za ka gani akwai mutane da yawa aikinsu shine su yi ta kallo kawai, ba sa taɓuka kome. A ƙarshe wanda suke abun su ne za su karɓi wannan kuɗaɗe da 'yan kallo suka je suka tara. A cikin rayuwata gaba ɗaya, ban taɓa ganin ɗan kallo da ya kasance da nasara a cikin rayuwarsa ba, amma na taɓa ganin waɗanda suka tara 'yan kallo, wato 'yan wasa. 'Yan kallon sun taru sun kalle su, suka tara masu kuɗi, sai ka ga 'yan wasan sun kasance da arziki da gidaje da motoci da duk wani abun more rayuwa da suke so a cikin rayuwarsu. Haka yake a rayuwarmu, idan ka kasance ɗan kallo ba za ka yi nasara ba, amma idan ka shiga cikin rayuwa a taɓuka da kai, idan ka ɗauki abu da ka sa a gabanka, ka ƙudurta cewa lallai za ka cimma burinka, za ka yi nasara a kan wannan abu da kake yi, to nan ba da daɗewa ba za ka zama wanda wasu za su taru domin su zo su kalle ka. Wataƙila sa'ad da kake abin da kake yi a yau, mutane ba sa tafa maka, amma ka ba da lokaci. Idan ka nace ka mai da hankali ba da dadewa ba, mutane za su fara zuwa wurinka suna kallonka suna kuma tafa maka. Ba da dadewa ba mutane za su zo kewaye da kai su fara baka darajarka. Wannan bai nuna cewa idan kai dan kallo ne ba za ka ji dadin rayuwarka ba. A kware kam, idan muka duba yau wanda suke kallon kwallo sun san dukkan ƴan wasa da kuma club da suke buga waɗannan wasannin, amma wannan bai mai da su ƴan wasan ba. ƴan wasan su suke wasa suke kuma karban kuɗin su. Saboda haka kada ka zama dan kallo. Akwai ƴan kallo ko ina duk inda ka bi zaka gansu sun fi yawa sosai, amma kai kada ka zama dan kallo. Abu mafi sauki shine ka zama dan kallo, amma yafi wuya ka zama dan wasa. Kira ta a gare ka a yau ita ce ka yi kokari ka zama dan wasa wanda wasu za su domin su kalle ka. Wannan shawarar ta fito ne daga Malam Abu Dawaki.
Anan za mu dasa aya a shirin na yau. Ina fata mai sauraro ka samu karfafawa da ginuwa ta dalilin sauraron shiri na yau. Idan kana da tambaya, karin bayani ko wata shawara da kake da shi ta dalilin sauraron shirin na yau, za a iya rubuta sai a tura mana zuwa adireshin email namu awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com. Wannan shine adireshin email namu. Za a iya kuma samu rubuta mana a ta Facebook. Adireshin Facebook namu shine awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com. Muna sa idon samun sako mai sauraro. Ina godiya zuwa gare ka da kasancewa tare da mu a shirin na yau daga farko har ga karshen shirin. Ina gayyatar ka da ka ci gaba da sauraron shirye-shiryenmu a kulla yaumi. Ka kuma rika gayyatar ƴan uwa da abokan arziki domin su ma su kasance cikin masu sauraro. Ina godiya zuwa ga shi Pastor Ishaya Bawa da ya bishe mu a wannan mako. Muna ce masa mun gode. Ina kuma godiya zuwa ga sauran abokan aiki na anan kamar Omolayo Olushola Jagede, Eze Elewemchi da kuma Ibrahim Ishaku Gyan. Ni ne Ishaya Zakaria na shirya na kuma gabatar da shirin. Ina so mai sauraro ka tuna da cewa ‘ya’yan zaki sukan rasa, sukan ji yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. Kada ka manta da muhimmancin yin addu’a da iyali da wayarwar gari da kuma addu’a da iyali kamin a kwanta.